أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salame Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam littafin babban malami Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma duk mako irin wannan yau muna yini na asabat daren lahadi wanda daidai da 23 ga watan 12 musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 daidai da 29 ga watan 6 na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu na ƙarshe mun karanta kitabu rida kitabu arida a shafin littafi na 71 mun karanta wannan littafi ko kitab din mun zo har ƙarshen sa cikin izinin Allah subhanahu wataala a yau kuma insha Allah zamu tafi kitabul qisas a fijin littafi na 73 kitabul qisas wannan kuma shine darasinmu na 46 afwan na 43 a wannan littafi shine darasinmu na 43 zamu tashi kitabul qisas shafin littafi na 73 insha Allah malike cewa kitabul qisas littafi zai magana kan qisasi qisasi kuma shine shari'a ta hukunta dukkan mutumin da ya aikata wani laifi bisa laifin da ya aikata walakum fil qisasi haya ya ulil albab Allah ya ce qisasi gare ku rayuwa ne ya kuma abota hankali kuma Allah ta'ala ya nassanta cikin suratul maida yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn والعنف بالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الله يا وجب تدكن شو دم متمن دي كشري شي ما شريعة تكشيش إن دي كيساني دقن جنشي با كيسانو كسكوري با حكا نان دوان دي زبروا دواني إدانو دقن جنشي ما أزبر مسا حكا نان دوان دي چري با وانا حنشي دقن جنشي ما أچري مسا haka nan duk wanda ya cirya wani haƙuri shi ma a cire masa haka nan duk wanda ya yi rauni kuma shari'a ta yi kisasi a rauni wannan shine kisasi kenan duk abin da kai dan kafi karfin wani ko dan zaka zalunce shi ko abin da ya kama da wannan ko zaka masa ta'addanci shari'a ta kama ka ama wannan abun ko tankwacin abin da kai fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi har in kun aikata wani laifi har in an muku wani laifi kai to kuma ku kwatanta rama irin laifin da aka yi muku wannan ba laifi bane wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma idan kun yi hakuri to hakurin yafi alkhairi ga masu hakuri wannan duk ayoyi ne da suke bayani ko ƙara fayyace wannan babi da zamu shiga a yau a wannan littafi insha Allah qisas shine shari'a ta aiwatar da hukunci kan wanda ya aikata wani ganganci ko na kisan kai ko na cire mai wata gaba ko dai abin da ya kama da wannan hadisi na ɗaya a babin kuma na 254 a littafin malik ya cewa an abdullahi bin mas'ud daga sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kare yadda da su da shi Abdullahi da babansa Mas'ud din duk sahabban manzon Allah ne. Allah ta'ala ya kare yadda da su. Kale yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu dam imri'in muslimin jinin a mutum musulmi bai halatta a zubar da shi matkar ya shaida da ya shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ya shaida Allah kadai za a bautawa kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne duk musulmin da ya yarda da wannan ya tabbata akan wannan to jinin sa haramun ne a zubar mai da jinin sa illa bi ihda falafin sai da daya daga cikin abubuwa guda uku shi ma kuma shari'a ce za ta zubda jinin ba kai ba ni ba an gane ko ba kabilanci ba ba anguwa ba ba kungiya ba sauransu ba shari'a ce za ta yi wannan hukunci malai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai daya daga cikin abubuwa guda uku na daya shine asayibu zani wanda ya taba yin aure na musulunci kuma a kama shi da laifin ya aikata zina har in an kama shi da shaidu to shari'a ta bawa alƙalai na musulunci dama su bada umarni a masa rajamu a jefe shi har sai ya mutu gaba daya wannan shine hukunci a shari'ance ga duk mutumin da ya taba yin aure kuma aka kama shi da jarimar aikata zina to wannan shine hukunci a shari'a kuma hukuncin ba wai zato ba ba zargi ba ba kai kadai ba a'a sai an samu shaidu mutum ɗaya ɗaya har mutum guda hudu kuma kowanne ya tabbatar da ya gansu ra'ayil ayn suna aikata wannan fasadi kuma babu wani abu na rigima tsakanin su da shi ko wani abu da ya kama da wannan ana fahimta sai wannan sharuɗa sun cika sannan sai shari'a ta yi hukunci kan wanda aka same shi da wannan laifi malamai suna cewa duk hukuncin da aka yi na zina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a yi hukunci da an kama mutum da shaidu ba sai dai mutum ya zo yi ikirari ko mace ta zo da ciki ta ce ba ta same shi ba ta hanyar aure ba ko ta zo da ɗa ta ce ba ta hanyar aure ta same shi ba amma an ce ba a taɓa yi wa mutum hukuncin zina da shaidu ba domin irin tsatsauran mataki da shari'a ta sa wajen kama mazinaci wannan kuma duk an yi ne domin karewa ɗan adam mutunci domin kare ma martabarka da ƙimarka da kuma in kana yi a boye ka ji tsoron Allah ka daina in kana yi kana ganin ba a sani ba to shi Allah ya sani sai ka ji tsoron Allah ka daina ka tuba sai Allah ya yafe maka amma babu shakka zina tana cikin kaba'irin zunu tana cikin gingima gingiman laifi da har in mutum bai tuba bai je gaban Allah akwai yiwuwar Allah ta'ala ya kama shi masa hukuma ana fahimta to wannan shine dalili na daya da shari'a ta bawa hukunci dama ya zubda jinin mutum ma'aurachi wai ba sai a dole a lokacin iya da auren ba inda ya taba yi inda yayi aure a musulunci sun rabu da matar misali ko ta mutu ko sama da shekara 10 ne ko sama da shekara 50 ne inda a rayuwarsa a tarihinsa ya taba yin aure a musulunci kuma a kama shi da jirimar zina da wannan shaidu da shari'a ta sanya to shari'a ta bada hukunci a mai wannan hukunci din wannan shine na daya na biyu wan nafs bin nafs mutumin da ya kashe rai haka kawai da gangan ba da tsautsayi ba to shi ma shari'a ta ba hukunci dama ya kashe shi shine an nafs bin nafs a na uku wa tarikul dinihi mutumin da ya zo ya bar addininsa haka kawai ya yi ridda ya bar addini ana fahimta ya bar addini kuma shari'a ta bibiye shi aka masa wa'azi aka tunatar da shi aka bincike ƙwaƙwalwarsa sannan kuma ake tunanin inda wata matsala a magance masa duk an yi abin da ya kamata a yi amma ya ce shi kawai ya bar musulunci ya koma wani addini duk kuma bincike da wa'azi da ba da uzuri da hanzari da faɗakarwa da nusarwa da jawo hankali duk bai yadda ba bai karɓa ba to shari'a ta bada damar shi ma a kai shi shine lil mafa'a lil jama'a al mafariq lil jama'a wanda ya ride bar cikin al'ummar musulmi ya koma wani gunda ba to ya yan uwa wannan shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ma'aikin Allah ya zayyana waɗannan mutane guda uku da bakin sa yace idan sun aikata wannan hukunci to shari'a ta dau matakin kisa akan su mun yi bayanin na farko mazinaci wanda sai an samu shaidu akalla guda hudu wanda kowanne yace ya gansu idan sa ya nuna masa suna aikata wannan jarima ba wai ya shiga gida da ita ba ba sun kulle daki ba ba ya leka ta window ba a duk wannan shari'a ba za ta raba ba har sai ya ganin su ra'ayil ayn suna aikata wannan fasadi din ko mutum daya ya gani mutum biyu su gani uku su haga su gani hudu eh sun kai hudu kuma kowanne a bincika da wanda suka ce sun kama shi da wannan jarima babu wata rigima tsakanin su babu wata husuma tsakanin su sannan shi shari'a ta bincika kuma ta masa hukunci annafsu bin nafs wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi to haka nan shari'a ta sanya kuma da ana irin wannan din to da an zauna lafiya da an samu zaman lafiya a cikin al'umma da ta'addanci ya rau wani kisan da ake yi kisa ne na ganganci misali mu dau irin masu yawo da mashina na a cikin gari wanda ana ji ana gani hukuma da jami'an tsaro suna ganin su sun kuma ki daukan mataki a kansu haka kawai su dinga gudu kan titi ba tsayawa traffic line ba tsayawa kowa su yi ta gudun su iya sarransu kuma irin wannan iya sababa hadari ya kai har ga kisan kai har da rasa rayuka to inda shari'a za ta ainihin kama irin waɗannan mutane har wanda ya yi sanadiyar kashe wani a irin wannan gudu shi ma a ɗau matakin kisa kansa to da al'amura su rahu amma da yawa wannan gudun zai sanya su kai ga haɗarin rasa rai ko rasa rayuka amma shi kenan sai a maida abin kawai a je a dawo a je a dawo ya wuce yasa har jiya har yau har gobe su daina suna yi ba ko tukin ganganci ko mutum direba ne na motan haya ya san bahi da lafiyayyen taya ko ya san motansa ba lafiya ya dora mutane ya dinga gudu da su a samu hadari har su mutu kuma da sakaci irin nasa ba tsautsayi da yazo daga Allah ba to babu shakka irin waɗannan mutane da shari'a tana irin wannan abin da shari'ar musulunci ta ce a kansu to da wani gangancin ya rabu dan al'amura da yawa a yau wallahi ganganci ne ba tsautsayi bane ba ganganci ne kuma shari'a ba ta da kafa akan ganganci in dai ganganci ne aka aikata abu to shari'a ba ta da kafa akan sa saboda dan adam irin wannan shine yake hora shi yake maganin sa ana fahimtar wannan kun ga kisan kai ga abin da shari'a ta ce ai kuma in ƴan uwan mamacin suka ce su ba su yadda ba yanda ya kashe musu dan uwa shi ma akan shi haka za a yi ba wani zabi da za a dauka in kuma sun ce a sun yadda a biya su diya to a yanzu akalla sai an biya sama da miliyan 100 akalla ya kai sama da miliyan 100 diyar mutum a hada duk dangin sa na uwa da uba duka hadu a hada wannan kudin sai an biya wannan diya kuma sai ya yi azumi 60 na kafara domin kimanta ran dan adam da nuna cewa ran dan adam agun Allah mai daraja ne ran dan adam agun Allah mai kima ne amma a yanzu ya zama to kamar kiyashi ya zama to kamar kwari haka kawai za a kashe mutum a huce a tafi domin kasar ba doka ba shari'a ba ta aiki sai akan tsirarun mutane talaka ko abin da ya kama da wannan saboda duk abin da shari'ar musulunci ta zo da shi ya yan uwa wallahi ko kai ba musulmi bane bin su shine zaman lafiya a gunka kuma bin su shine alkhairi a gunka tunda Allah ya tsara shari'ar musulunci daidai da yanda za mu rayu lafiya shari'ar musulunci ba ina da kisa bace ba ina da dauri bace hasali ma duk abin da zai kai ka zuwa ga laifi to kafin kai laifin sai an fada ma bakin sai an fada ma illar abin kuma sai an ce ga abin da shari'a ta zartar har in ka aikata kaza da ganga kaga duk hukuncin da shari'ar musulunci ta ce ayi to babu shakka sai da gargadi da jan kunne ga baci wannan hukuncin yasa qur'ani yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance za mu yi wa mutane azaba ba inji Allah har sai mun tura musu jakada dan aiki wanda zai je karanta musu kuma mu ji Allah yasa duk al'ummar da qur'ani ya ba mu labari Allah ya dirkake su ya halaka su ya ainacin rasar da su wannan duniya to Allah bai dau wannan mataki ba sai da ya aika musu manzo kowace al'umma al'umar annabi nuhu alaihi salam kafin Allah ya zubo mata ruwan tufana ya zama to sanadiyar halakar su gaba daya sai da Allah ya turo annabi nuhu alaihi salam sai da shekara 950 iya da'awa a wannan shekara 950 din ko dabba ɗaya ta su ba a kashe ba dan ba su yi da da'awar annabi nuhu ba ana tai wanda Allah ya nafaci su da arzikin duniya da lahira yasa karbi wannan da'awar suka musulunta waɗanda suka ki kuma bayan shekara 950 sai Allah ta'ala ya turo ruwan tufa daga bade ya halaka su wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akadhum tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu ashab as-safina Allah yake cewa mun tura annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanen sa ya zauna shekara 1000 cikin su ba 50 sai Allah ya turo dufana gaba ɗaya halaka su sanadiyar miyagun aikin su Allah ya ce amma duk da haka waɗanda suka yi imani sai da Allah ya tsiratar da su fa anjaynahu shi annabi Nuhu kina muka tsiratar da shi inji Allah wa ashabas safina da duk wanda suka shiga cikin jirgin ruwansa to gaba ɗaya Allah ya hayar da su bi halakar da su ba kun ga ashe Allah duk abin da ya adalci ne annabi Hud alaihi salam kafin Allah ya turo iska ta halaka mutanansa gaba ɗaya shi ma sai da Allah ya turo annabi Hud ya je ya zauna a cikin su ya dau lokaci mai tsawo yana musu wa'azi suka ƙaryata suka kiskoye girman kai sai Allah ya dau matakin halaka su ma haka annabi Salihu alaihi salam kafin Allah ya halakar da wannan mutane sai da Allah ya turo da manzansu annabi Salihu alaihi salam shi ma ya dau lokaci mai tsawo iya da awa da wa'azi da gargadi har ma mu'jiza ta bayyana hannunsa suka ce Salihu ba za mu imani da kai ba har sai suka nuna wani katoton dutse suka ce sai yayi nishi yayi naƙuda taguwa ta fito daga cikinsa raquma ta mata raquma sannan kuma ita ma yatta tana biye da ita sai haka ta faru sannan za su yi imani annabi Salihu yace hakan zai sa ku yi imani da ni da sakon da nazo suka ce annabi Salihu ya roki Allah yace Allah ga bukatun mutane na Allah ya karba suna ji a gaban idansu suna ji suna gani dutsen yayi ruguki kamar na mai naƙuda sai ga tamatar raƙumi ta fito daga dutsen kamar yadda suka bukata kuma sai ga yatta tana biye da ita a baya sai ce kuma ya labarin imani suka ce ai ba za su imani da shi ba sai da har aka kai ga wannan matakin kai hasali ma wannan taguwa fa qala lahum rasulullahi naqatal lahi wa suqiya annabin su yace da su wannan fataguwar Allah ce ba kar ku taba ta da cutarwa ba fazaruha takul fi ardillah kubatta ku kyale ta taci daga arzikin Allah na ban kasa amma duk da haka ba su yadda ba idhim ba'asa ashqaha an gane ko Allah ta'ala ya ce suka tura shakiyin su ya je soke wannan tagore ya kashe ta to daga nan fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa sai qur'ani ya dirka ya Allah ya ce sai ayi dirka ke su gaba daya Allah ya halaka su ya rasar da su duniya kun ga kafin a je ga halakar to sai an bi mataki 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 halallashi Allah yake ga mutanen annabi Nuhu alaihi salam jarimusu talwadi Allah bai halakar da su ba sai da ya turo musu annabi Nuhu alaihi salam ya zauna ya yi musu wa'azi ya musu wa'azi da gargadi da tunatarwa da nasiha da komai ya dau shekaru masu yawa ba su yadda ba har gidansa suke zuwa su aikata wannan jarimatul wadi har kunya yake ji yayi baki sai da abin ya kai abu rahin kunya ta su ta kai karshe sai Allah ta'ala ya halaka su gaba daya haka mutanen annabi shaibu alaihi salam shine qur'ani yake cewa fa kullan akhazna bi zambi faminhum man arsalna alaihi hasiba ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا سيالله يقول وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يقول إيه باين إيه من كان مخصوصا دير الزنوبان دسك أي كتاوة دكا تشينسو من أرسلنا عليه حاسبا أكوان دمك ترامسو إسكا إسكا مدهو مبلائي kamar mutanen annabi Hud alaihi salam da iska Allah ya halaka su akwai wadanda Allah ta'ala ya tura musu tsawa man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha malaika jibril yayi tsawa yayi kururuwa wannan kururuwan da yayi gaba ɗaya suka mutu mutanen gari sune mutanen annabi sallallahu alaihi salam sai man kasabna bihi al-ardh sai wanda kasa ta dare suka yi ciki suka nutse karuna da mutanansa kasa ta dare Allah ya ce kasa haɗiye su kasa ta haɗiye su daga nan man aghraqna akwai wanda muka halakar a cikin ruwa ya haɗiye su suka mutu kamar Fir'auna da mutanansa amma gaba ɗaya sai Allah ke cewa ma kana Allahu liyazlima Allah bai zalunci kowa daga cikin su ba walakin kanu anfusuhum yuzlimun kowa kansa zai zalunta ka to ya ɗan uwan aka ce kisasi to wannan ake nufi kar ka ji an ce shari'a ta ce wanda ya zina a kashe shi mai aure wanda ya kasi yayi kisan kai a kashe shi haka nan wanda ya bar addini yayi riddi shi ma a kashe shi to duk kafin wannan sai da shari'a ta shiga mataki ga mataki ga mataki ayi wa'azi a tunatar a tsoratar a ja kunne duk sai da aka bi wannan sannan kuma aka ce ga hukuncin da shari'a ta ce ai bayan an taka wannan dokar da gangan kuma da ganganci Allah ya samu dace hadisi na biyu wa anhu daga shi dai Abdullah ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kare da su kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah fi dima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon hukuncin da za a yi wa mutane a ranar alkiyama shine hukunci akan zibda jini ma'ana a ranar alkiyama a gaban Allah hukuncin kisan kai za a fara yi duk wanda ya zubar da jinin wani ko waɗansu to ya ji ya gani da su za a fara hukuntawa a gaban Allah a gobe alkiyama haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam farkon hukunci a gaban Allah fi dima a cikin al'amuran jinanan bayin Allah da basu ji ba basu gani ba basu taka ba basu zubar ba basu yi laifi ba a zo araba su da wannan duniyar to irin waɗannan da su Allah zai fara hukuntawa a gobe alkiyama shi yasa kisan kai ya ƴan uwa iya cikin laifi mafi girma wanda ake jiwa dan adam tsoro yaje gaban Allah da shi iya cikin laifin da Allah baya yafi ba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan sai Allah ce fa jazaohu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mu'mini da gangan haka kawai ya san abu zai yi kisa ya sa abin ya dake shi ko ya harbe shi da gangan kawai to Allah ya ce wannan hukuncin sa jahannama ce kawai فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما malamai suka ce ba mutun dai da Allah ya tara masa balbalin bala'i kawai mutumin da ya kashe mumini haka kawai Allah sai da ya tara masa masifa ridi ridi waje ridi biyar shi kadai Allah ya tsare mu ya kiyashe mu haka nan manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ka'aba dakin Allah na maka ka je ka rushe shi yafi sauki a gun Allah akan ka kashe mumini guda daya rushe dakin Ka'aba kai fata fata da shi to manzo Allah ce wannan laifin yafi ma sauki akan Allah ya kama ka da laifin kisan kai. Saboda kan mu guji duk abin da zai kai mu ga zuwa ga kisan kai mu guje shi. Hadari ne da shi mai girman gaske Allah ya tsare. Hadisi na gaba an sahal bin Abi Haythama radiyallahu an daga sahal bin Abi Haythama Allah ta'ala ya kare da shi. Qala yake cewa in talaka Abdullah bin Sahal wa Muhayyisa bin Mas'ud ila Khaybar da Abdullah bin Sahal da Muhayyisa bin Mas'ud sun tafi zuwa ga Khaybar wa hiya yawma idhin sulhun a lokacin an yi sulhu da Hudaybiya bayan wannan suka tafi fatafarraka suna tafiya haskara bu suka raba hanyar kowa ya kama hanyar sa daban fa'ata Muhayyisa ila Abdullah bin Sahal sai abokin tafiyar din sai ya zagaya wajen ɗayan ana fahimta shi Muhayyisa ya je wajen Abdullah bin Sahal wa huwa yatanashadu fi damihi katilan sai ji sami a cikin jini kaca kaca aka kashe shi wani ya zo ya masa ta'addanci ya kashe shi iya cikin jini ana fahimta a fadafanahu iya ganin sa an kashe shi sai kokari ya sanya masa abin nan sutura ya binne shi su maqadimal madina iska dawo gari madina ku fantalaka Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisa da dan uwan wancan da aka kashe din ca da shi Muhayyisa abokin tafiyar wanda aka kashe wa huwa abna Mas'ud da Hawayisa ƴaƴan Mas'ud ne guda biyu suka tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatakallama ko kuma fazahaba Abdurrahman ya takallam sai ɗaya wanda ba a tafi da shi ba kuma ƙarami ne ana zuwa ga manzon Allah sai zai fara magana fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir sai manzon Allah ke cewa bar babba yayi magana bar babba yayi magana kaga ladabi a musulunci kenan in har da babba a guto yaro bai kamata ya magana ba sai in an bashi umarni ana fahimta sai manzon Allah ce kabbir kabbir kabar babba yayi magana kabar babba yayi magana wa huwa ahadathul qaumi a lokacin shine mafi kankanta cikin wannan mutane din fasakata shi ma sai ya shiru sai ya ji umarnin manzon Allah ya shiru fatakallama iske wa manzon Allah bayani suka ce manzon Allah ni ne inji Muhayyisa mun tafi da Abdurrahman bin Sahal mun tafi zuwa ga Khaybar to can sai hanya ta raba mu yayi nan nayi nan to can da je shiru shiru shi na zagaya he na sami shi cikin jini kaca kaca an kashe shi ana fahimta sai yake fada wa manzon Allah wannan abin da ya faru da dan uwansu sai ya ce a talifuna wa tastahiquna qatilakum tunda kuna zargin Yahudawa ne sai kashe muku dan uwanku to za ka rantse tunda ba shaida sai ku cancanci diyar dan uwanku ana fahimta za ku yi rantsuwa rantsuwar da shari'a za ta buƙace ku akan waɗannan Yahudawa su ne su kashe muku dan uwanku in har ku rantse to shikenan shari'a za ta tilasta su su biya ku diyar dan uwanku ana fahimta shine atalifuna wa tasahiquna qatilakum aw sahibakum ko dan uwanku qalu sai suka ce wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam nara kudi tsoron Allah idan na sabai ba is gani to manzo Allah ya zamu rantsi bayan bamu da shiri ko ba a gaban gidan mu akai ba mu dai kawai zargi muke yi mun tafi mun je kasar su sai mu ga dan uwan mu an kashe shi amma kisan gilla saboda ka su muke zargi manzon Allah ba za mu rantse ba tunda ba a gaban mu aka yi ba sannan ba mu gani ba sannan ba mu da shaida an gane ko shine wa lam nashhad wa lam nara sai yake cewa fatubri'ukum yahudi bi 50 yamina to waɗannan yahuda wanda kuke zargin su idan sun zo sun yi rantsuwa dai 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 har 50 to shikenan sun kubuta sun barranta ba wani laifi a kansu ana fahimtar magana in har sun zo sun rantse sau 50 akan zargin da kuke musu ba gaskiya bane ƙarya ake musu ba su kashe shi ba suka rantse sau 50 to shari'a za ta sallame su ana ganewa fakalu kaifa na'khudhu bi aymani qaumin kuffar iska ce manzo Allah wadannan fakafirai ne ta ya za a yi soran tsaye ko mu yaddade su ko rantsuwa dubu za su yi ba 50 bai kafirai ne su ana fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akalahu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam min indihi to sai manzo Allah ya dau nauyin biyan su diya da kansa domin ka'ida ce ta musulunci har in kuna zargin waɗanda ba ku ba ba musulmai ba da wani laifi musamman a cikin kisan kai ko ba shaida ko ba ku gani ba amma kuna zargi idan an zo shari'a za ta fara ba ku dama ku rantsi ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sunis kama wannan laifi idan ku rantsi sau biyar to shari'a za ta hukunta su irin daidai laifin da suke idan kun ki ku rantsi din su kuma za a ce su rantsi sau 50 akan ba su suka aikata wannan laifin da kuke zargin su ba idan sun yi rantsuwa 50 to shari'a ta sallame su ba abin da za ku yi musu in ba shaida ko ba ku gani da idan ku ba ana fahimtar wannan to wannan har gobe har jibi haka shari'a ta ce a musulunci ana fahimta sai manzon Allah ya ce to tunda ku ba za ku rantsi ba kuma kuna blame na dan uwanku su suka kashe muku shi kuma su in sun rantsi muku kuma kuna ganin kaman kafirai ne da masu saba ƙarya ba za ku yadda ba to sai manzon Allah ya dau nauyin biyan diyar da kansa domin ya raba hukunci ya raba rigima kuma dama daga cikin tsarin da manzon Allah ya zo da shi iya zama alƙali ya yi hukunci iya zama shugaba mai tausayi ya biya diya akan wani idan iya ganin hukuncin zai ƙara raba kan wa'ansu manzon Allah iya zama mai wa'azi iya zama mai gargadi iya zama mai nasiha sallallahu alaihi wasallam duk wannan rigunan manzon Allah iya sanyawa da kansa to manzon Allah sai ya ce to ni na dau nauyin biyan diyar zan biya sallallahu alaihi wasallam ana ganewa na'am eh yau indin bai amsa ba in ai da farko su ya nema musulman su rantsi sai suka ce su ba za su rantsi ba domin ba a gaban su aka yi kuma su da shaida sai ya ce to ɗaya fatin ya rantsi su yahudawan su rantsi sau 50 bisa zargin da ake musu ba su suka yi ba to sai su musulman suka ce manzon Allah waɗannan ba kafirai ne ba ya za a yi su rantsi mai yadda da rantsuwar su ba ka fahimta a ba su suka yi su rantsi ba su a ba su daman ne ba a ba su ba amma da an ba su daman za su rantsi to manzon Allah da ya ga su waɗancan musulman hankalinsu ya tashi akan neman haƙƙin ɗan uwansu to zai ci to shi ya ɗau nauyin abin akan sa zai biya su diya kun ga adalci irin na manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to shi manzon Allah ya bar wannan hukunci ya ce ko ai gobe ko a jibi har irin wannan ta faru to ko ku rantsi in ba ku da shaida ba a gaban ku aka yi ba in kun ki ku rantsi to za a mai da akalar rantsuwar zuwa ga su yahudawan idan sun rantsi sau 50 to su sun kufa da sun baranta ba abin da za su ana ganewa ko in kuma shi alƙali shi ma ya ce to ya dau nauyin abin da kansa zai yayi ba matsala wannan shari'a ta ba kowa wannan dama dai Allah ya san mu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akalahu ma'ana sai dau nauyin biyan diyar da kansa sallallahu alaihi wasallam min indi a karan kansa wa fi hadisin Hammad bin Zayd akwai hadisin Hammad bin Zayd Allah ya kare yadda da shi fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ya qasimu kamsuna minkum ala rajulin minhum sai ce yahudawan za a samu ɗaya daga cikin ku ya rantsi sau 50 ana fahimta fa yadfa bi zimmatihi idan har ku rantsi sau 50 din to wannan nauyin da ake zargin ku ya kubuta ko zama free ana ganewa qalu amrum lam nashhadahu kaifa nahlifu sai su dai musulman suke cewa manzon Allah al'amarin nan fa ba a gaban mu akai ba ko ba mu da shaida ta yaya za mu rantsi qala sai manzon Allah ya ce fatubri'ukum yahudu bi aymanin 50 minhu to idan har ku ba ku rantsi ba to zan ba da dama ga yahudawan su rantsi sau 50 shikenan sun kubu da sun baranta qalu ya rasulullah qaumun kuffar sai suka ce manzon Allah kafirai ne ba ba addinin musulunci suke taya za su ratsi mai da ranzon su faraddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min qabamin kibalihi sai manzon Allah ya ce ni na dau nauyin shari'a zan biya da kai an bai mishi magana wa fi hadisi sa'id bin ubayd hadisin sa'id bin ubayd Allah ya kare yadda da shi fakariha rasulullah an yubtila damuhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci damar jinin sai tafi a banza dan inda so rantsi so amsa din to shike sun kubuta ba wani abin da shari'a za ta zargi su na badiya badiya da su yahudawan so rantsi so 50 akan su zargin da ake musu ba su bane ba su suka aikata ba shike nan sun kubuta ba wata diya to ma'aikin Allah sai ya kiyamaci a kashe musu dan uwa kuma ya tafi a banza ba diya ba hukunci to sai yake ganin kamar abin ba zai yi musu dadi ba to sai manzon Allah ya ce ya dau nauyin biyan diyar da kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi hadisi sa'id yawa wa fi hadisi sa'id bin ubayd fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila damuhu fawadahu bi mi'a min iblis sadaqa sai manzon Allah ya bada fansar shi wanda aka kashe da raquma guda 100 na raquman da aka kawo na zakka ana fahimta kun ga he shugaba iya da ikon ya zartar da dukiyar baitul mali ta abin da yake ganin ya zama daidai a gonsa kaga manzo Allah bai ce sai an zo an yi council ba sai an zauna an ce to waɗannan gwamnati abin nan ministers ya wuce gani za mu daura kuma tsire mu biya diyar wani to akwai abin da shari'a ta bawa shugaba karfin ikon ya zartar kawai ba sai ya shawara da wani cabinet din shi ba ana fahimta to wannan shine ina zamana kun so shi da makwai wannan ko akwai damakin da aka ba kaman shugaban kasa ko gwamna ko chairman na local government ya zartar ba ma tare da ya zauna ya council meeting akwai irin wannan damakin da aka ba su Allah ya samu da shi akwai lokacin da aka kashe Umar dan Khattab akwai wani bawan Allah da aka gansu da Umar din kusan sun jima suna tattaunawa da dare yayi da asuba sai aka kashe Umar to akwai dan sa da ake ce masa Ubaydillah bin Umar kanin Abdullah dan Umar shi ya kula wannan mutumin sun dade da babansa a yinin da dare yazo asuba kuma aka ce an yi wa babansa kisan gilla ya gane mutumin zafin kisa da jin ba dadi an kai masa mahaifin kisan gilla ko sai shedan ya raya mai yaje kashe wannan mutumin ana ganewa ko sai dau makami yaje kashe mutumin da gaisu da babansa sun wuni suna tattaunawa yan uwan wancan da ƴaƴansa suka ce su ma ba su yadda ba aka kama Ubaydillah bin Umar suka ce wallahi ba su yadda ba yazo ya kashe musu ba haka kawai ba dalili ba hujja ba ba shaida daga nan Usman dan Affan an masa mubai'a da zafi zafi sai yake ce to yanzu idan nace aje a kashe Ubaydillah bin Umar to abin zai yi wa gidan Umar dan Khattab zafi da yawa na farko ga Umar din an zo an kashe shi kuma a ce dan sa ma shi ma a zo a kashe shi da hukunci abin zai bakanta musu rai da yawa zafin zai musu yawa to sai Usman yace to shi ya dau nauyi zai biya diyar wannan mutumin da kansa assalami Ubaydillah bin Umar yace wannan wanda Ubaydillah ya kashe shi ya dau nauyin zai biya diya da kansa ana fahimta wannan kuma zai nuna maka cewa sahabbai zumuncin su wai ba iya suna raye tsaya ba har bayan sun mutu ma suna yi ka duba dai shi Umar ya mutu amma Usman ya maida Ubaydillah dan sa ya biya wannan diyar malamai sun ce ba da kudin baitul mali ba da kudin aljihun sa ya biya da diyar raquma 100 aka biya wadancan mutane kuma wannan abin da ya kamata mu zama kenan muna zaune har in wani Allah ya karbe shi daga cikin mutum karon bar yaran sa su zarta karowar bayan sa zalala ce dan bayana ana fahimta yanda muke zaune din nan da rayuwar mu muna zaune muna zumunci muna mutunci to kamata inda wani Allah zai karbe shi a cikin mutum wannan zumunci mu mai da shi zuwa ga iyalansa koda wai kaware kwarewar gidauniya mu yi in ba a samu mutum ɗaya mai karfin da zai dau nauyin wannan gumba wana 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 mazauna mu ne abokan wani tare muke zama da shi to ga shi ya mutu ga yaransa ba shi da abin da ya bar musu, in ma ya bar musu to ba inda zai fito. To da Allah me kuke gani, wane yaya? Ce ni ku ban guda biyu a cikin misali. Wane ce ku ban guda daya? To da haka he ukuwar Islamiyya ta dade a cikin mu. Amma yanzu abin da zai baka mamaki ya baka tausayi. Ba ma ga magarin mutane da ake zauna a gari haka ba. Ko da a kungiyoyin addini, mutum iya cikin kungiyar addini iya ta aiki aikin Allah amma da sunan kungiyar. Ana fahimta? Da yawa daga cikin malamai da suke ta da'awa a kungiyoyi ko alaramomi masu jan baki a kungiyoyi, in banda kwanan nan Allah ya saka su shugaba Balalo da Alkhairi, naga sun kafa wani forum na kulawa da ƴaƴan marayu masu da'awa, na gani kuma suna aiki gaskiya suna yi. Amma da yawa za ka kamar ƙasa ƙasa din, za ka ga mutum yayi shekara da shekaru cikin kungiya yayi ya faɗi ya mutu, amma ga ƴaƴansu ko makaranta ba su yi, ga ƴaƴansa sun isa aure ko aure da su ba yi ba. Kuma lokacin da iya da rai da lafiya shi aka zuƙa aka yi amfani aka tallata kungiyar dashi. Ana fahimtar wannan? To kaga harta a cikin kungiyoyin addini gunda yafi kamata a ga misali na aiwatar da irin wannan din. To a ƙasa ƙasan dai ba ta aiwatuwa gaskiya, ba ta aiwatuwa ballantana kuma zaman gari ga magarin mutane. Saboda wannan amana ce a musulunci, har in ana zaune ana sallah da mutum, ana zaune makota unguwa ɗaya, ana zama na musulunci, to duk ran da Allah ya karɓi rayuwarsa, to kar ku yadda ku bar bayansa ta zo zata. Ku yi iya ƙoƙarinku ku haɗa kai ku riƙe mutuncin bayansa. Kai ɗin ma da za a haɗa kai da kai ai wannan, baka san ran da Allah zai karɓi rayuwarka ba, kai baka sani ba. Kai in ka sa hannu ka taimaka aka raya bayan wani, to kai ma Allah ya yi alƙawarin bayanka ba za ta tuzarta ba. In kawo mutum Allah zai kawo wanda zai cicciɓi bayanka ya ra ya kula da tarbiyyarsu. Ana fahimtar wannan? To wannan shi ne abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ya biya waccan diya da raƙuma na zakka, ya ce a biya su diya tunda ɗan uwansu ne, kada jinin ya tafi a banza. Allah ya samu gadi. Hadisi na gaba, an Anas bin Malik, daga sahabi Anas ɗan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce wa anna jariya wujida ra'asaha mardudan baina hajaraini, ya ce wata baiwa sai aka same ta an fasa mata kai tsakanin wasu duwatsu guda biyu. An same ta wani ya zo da zalunci ya fasa mata kai amma bata mutu ba. Fakila man fa'ala haza biki, sai ake tambaye ta da ɗan sauran rayuwarta, wane ne ya aikata miki wannan? Fulan a ce wane, fulan a ce wane, tana girgiza kai ba shi ba ba shi ba. Hatta zakaru yahudiyan, hadda sai da aka ambaci wani bi yahudi fa au ma'at bi ra'asiha, sai ta ɗaɗɗarkanta, ma'ana shi ne ya mata wannan abu, ta gane shi. An gane ko? Fa akhadha al-yahudi fa atarafa, sai aka kamo bi yahudan, mazala ce aka kamo shi aka bincike shi, aka bincike kuma ya tabbatar da shi yayi. Ana ganewa? Ya tabbatar shi ne yi itirafi, tabbas shi ya mata wannan laifi. Fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yurabba ra'sahu baina hajarayn, shi ma kamar yanda ya mata aje a masa shi ma. Yace yanda ya kwankwatse mata kai tsakanin duwatsu guda biyu, shi ma aje a yi masa irin yanda ya mata. Wannan kuma shi ne kisasi. Ana fahimta? Ba a zalunce shi ba, an ce a kashe shi ba, shi ba musulmi ne, a'a, sai a ce a masa daidai abin da ya mata, shi ma aje a yi masa. Wannan kuma shi ne doka a cikin gidan musulunci. Wali muslim wan nasa'i an anas radiyallahu an, ruwayar muslim da kuma ruwaya ta cikin sunan nasa'i, sunan na nasa'i, ana anas daga anas din dai, anna yahudiyan katala jariya, cewa wani bayahudi ya kashe wata yarinya karama, ala audahin, ya sa ya ɗora ta kan wani dutse mai tsawo ya gangaro da har ta faɗo da mutu. Fa qadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah shi mace a hukunta shi daidai abin da ya mata. An gane ko? A hukunta shi, a mayar masa da hukuncin da ya mata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an abi huraira, daga sahabi abi huraira radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yadda da shi, alai ke cewa lamma fataha Allah ta'ala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam makka lokacin da Allah ta'ala ya biya manzon Allah budi na gari makka yazo ya samu makka ya shiga sannan ya samu dama aka Allah ya bashi fatahu makka da can an kore shi a garin Allah kuma ya dawo da shi makan ta dawo karkashin ikonsa qatlat huzail rajulan min bani laythin bikatilin kana lahum min fil jahiliya akwai wata kabila ta huzail sai ta dau fansa ta rama kisan kan da aka mata amma tun lokacin jahiliya a kabilar bani laysin amma bayan fatahu makka ne bayan manzon Allah ya zo ya karbi makka ta dauka kai musulunci sai ɗaya daga cikin su ya lallaba ya je ya samu wani ya kashe sai yake ganin kamar ya dau fansa da can su ma sun taba kashe musulunan su fakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal nan take sai manzon Allah ya tashi yace inna Allah azza wa jalla qad habasa ammakkatul fila ammakkatul fila hakika Allah ta'ala abraha ta yazo da giwaye zai rushe Ka'aba Allah ya tsare ya hana shi shigowa garin Makka ana fahimta Allah ya tare maka ya tsare ta daga abraha ta da giwayen sa wa sallata alaiha rasulullah wal mu'minin kuma a yau da gobe sai Allah ya kawo manzon Allah ya dora shi kan garin Makka da masu imani sai Allah ya sallada manzon Allah ya bashi dama ya rinjaye Makka ya zama to shine yake fada a ji wa innaha lam tahillu li ahadin kab kana qabli amma Makka ba a taba halatta wani ya ci ta da yaki ba kafin zuwa na ajin manzon Allah tun lokacin jahiliya ba a taba cin gari Makka da yaki ba kuma yace wala tahillu li ahadin ba'di hakanan koda bayana ba wanda yace je ci gari Makka da yaki ba gushi haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa inna ma uhilla li sa'ah minha nima dan lokacin da aka bani na ci garin Makka da yakin to dan wani lokaci ne a yi ne dan wata sa'a ce kawai wa innaha sa'ati hadhihi kuma ita ce sa'a ta wannan dinin da nazo Allah ya ba ni nasara a garin Makka saboda ka haramun Makka Allah ya bata ya bata karamci ta zamto gari ne mai alfarma la yuqaddu shajraha hatta bishiyar garin Makka ba a yadda ka sare ta ba musamman harami din harami iya zagayen harami to ba a yadda ka je ka sare bishiyar gumba wala yuktala khalaha haka na hatta ciyayin gumba a yadda ka sare su ba wala yuqaddu shawkaha shawkuha koda kayaci a haramin ba a yarda ba kai dai ka je ka sare kair ba a yadda ba wala tulqatu saqituha illa limunshidin hakanan ko tsuntuwa ka gani a garin Makka a harami ba a yadda ka dauka ba sai dai mai cigiya idan ya dauka ya cigiya wannan ba laifi ba amma ka dauka da niyyar ka rike wannan to haramun ne haka ma aikin Allah ya zayyana sallallahu alaihi wasallam wa man kutila lahu katil fa huwa bi khairin nadrayn duk wanda aka kashe masa wani nasa to manzon Allah ya ce iya da zabi guda biyu imma an yuqtal ko dai ya kai shari'a ta kashe wanda ya kashe masa dan uwa wa imma an yufudi ko an yufuda ko kuma ya je ce a biya shi diyar dan uwansa ana ganewa wannan shine shari'ar musulunci duk wanda aka kashe ma shi kana da zabin abu biyu kuma gadansa ko ku ce kuma ku yadda ba yanda ya kashe muku dan uwa shari'a ta kashe shi ko kuma a'a tunda ya kashe mana dan uwa to shikenan mu mun ji mun sauko daga a kashe shi a biya mu diya alissa faraquma guda 100 a ba su a matsayin diyar an kashe musu dan uwa ko a biya kudi a nayarance irin kudin da shari'a ta ce shine diyar rai a yanzu sai a biya su kudin diyar su wannan shine hukunci na kisan kai a musulunci su waliyan gawa suna da zabi guda biyu alƙali zai ce to kun kawo ƙara duk mun bincika wannan shine kashe muku dan uwa duk shedu da hukunci ya tabbatar shi ne to kuna da zabi guda biyu ko dai ku zaba shari'a ta kashe shi ko dai ku ce a ba ku diya ku zaɓa ɗaya daga ciki. Idan sun ce su a kashe shi, shikenan aka zartar mai da hukuncin kisa. A'a, a biya mu diya, mun yadda a ba mu diya, to shikenan za a ba su diya. Wannan shine abin da shari'a ta ce, kamar yadda manzo Allah ke faɗa a nan. In ba su da halin biyan diyar, dama ba mutum ɗaya bane zai biya, duk dangi ba. In duk dangin ɓangaren uwa da uba da abokan zumunci da kowa, sai ya ɗora masa wani diyu da zai biya. Kuma kun san hikimar haka, har in an biya ɗin, kun san ɗan adam komin kuɗinsa iya jin ciwon fitar wani kuɗi haka mara dalili, ko wani ya jawo ya asarar kuɗi. To hukunci hikimar shari'a shine har ɗin kun ji zafin fidda wannan kuɗin, kun biya diyar ɗan uwanku an sallame shi. To ku haɗa ku masa faɗa, in ma zanihi za ku yi, in ma duka, in ma me za ku masa, ku fanshe kuɗinku kuma, don ku koya masa hankali, don gaba zai je ƙara jangulo wannan ba. Ana fahimta? Wannan shi ne abin da malamin fiqhu suke faɗa. Yawwa, shi ne abin da na faɗa a cikin farkon bayani, da ana yi za a samu sauƙi. Amma yanzu za ka ji wane a ce wane ɗan gidan wane ya kashe wani, kuma an sani, kuma kisan ganganci. Daga an ji an yi kilawai kilawai, an yi wani rubutu, an kashe gidan birzin ya ɗayan wata uku wata, an kai gaisa wata kuma iyayen su ne. Na'am? To ya ga babansa ya je ɗauko shi ma, ko wani kansalan unguwar, ko wani ɗan majalisar unguwar, ko wani kwamishina? Eh? Gaskiya ne, gaskiya ne. A ba kuskure, ba kuskure, haka samu sauƙi ma suka yi. Sun yi sauƙi, in sun ce dole diyar complete za a biya su, wallahi an biya su. In dai shari'ar musulunci za a yi. Ka gani miliyan 119 ko? Yawa diya miliyan 400. Miliyan 476, 476, kusan miliyan 500, haka ne? Haka ne, yanzu ka ɗau raƙuma, bijiman raƙuma guda 100 za su gama wannan kuɗin. Za su gama wannan kuɗin, tunda rago ma ke ci ba na kai rago miliyan? Rago? To, ai sama balanta na sa bijimi ko raƙumi? Kuma raƙuma sai an samu manyan raƙuma ƙosassu. Ya su gama wannan kuɗin? To, ƙarami ma. To, to. Da ana yin, wallahi wannan kisan gangancin zai sauƙi. Amma ba a yi. Kwanaki fa kuna je kuna gani a nan je kadar farfa, nan nan nan. Wani yaro duk da cewa ya kai shekara wajen 18 zuwa 20, ya samu wata mata haka kawai ya yanka ta dauka. Haka kawai. Mata da ƴaƴanta da jikokinta da komai, kuma aminiyar uwarsa ce tana zuwa gidan uwarsa. Sahiya. Haka kawai, wai dan ya ɗau wani abu tana iya tsoron ko ta gan shi ne ko menene, shikenan ya lallaɓo ya same ta ɗaki ya murƙushe ta yanka ta kawai. Domin tsabar rashin sanin haƙƙin rai a cikinmu. Da an san mutuncin rai, an san ƙimar rai, to da wannan ko sati ba zai iya yawo ba. Ai, iya da hankali ai. Ya san ciwon kuɗi tun da iya neman kuɗi, ya san uwarsa, ya san ubansa, ya san ƙaninsa. Ba zai je ya kashe uwarsa ya sani ba, ba zai je yi ba. Tun da ya yi wannan hankalin, in ana so a nuna wa ‘yan bayan izina da ishara, shi shari'a ta fito da shi bainar jama'a kawai a kai shi, shi kenan an huta. To wannan wa'azi ne. Wallahi wani da za ka karanta mai Ƙur'ani ba zai wa'azanta ba, amma wannan sai mai wa'azi. Shi yasa duk abin da shari'a ta ce, to akwai hikima. Akwai hikima. Shi yasa ta ce ko da ɓarawo za a yanke wa hannu, to a gaban jama'a za a masa. Ko da mazina ce za a bulale, a gaban jama'a za a yi. Domin wannan jama'ar hakan ya zama izina. Hukunci a shari'ar musulunci ba a kuya a yi. Abinda ake kuya he sulhu ko sasantawa kafin aje ga hukunci. To shari'a ta yadda a hika can ba a kuya a yi a samu sulhu a samu sulhu. Kai an malefi, eh ya yadda ya yi, to kaza kaza tun da ya yadda ka yafe masa, ana yafe shi kenan kai kira ƙara yi. To ba ma wanda zai yi sai aka shautar. Amma har in ya ce bai yadda ba, a ji a ƙwato mai haƙƙinsa a shari'ance.
kuma shari'an ta bi ta ga tabbas an yi abin, to dole a hukunci aka. Yasa manzon Allah ke cewa duk yafiyar da za ku yi ku yi kafin ku zo guna, amma ni in an zo guna hukunci nake. An fahimci wannan? To wannan shine kaidar shari'ar musulunci. Saboda ka wannan shine abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama ya ce maka ba a halatarwa da wani ba kafina, kuma bayan ma na tafi har abada ba za a sallada maka akan wani ba, kuma ni ma an halattar min da ita dan lokaci kadan ne kawai, amma da kayyade cikinta da kaza da kaza da kaza da kaza duk haramun ne, sai dai in za a yi dan gyara. Kuma ku da aka kashe muku dan uwanku, to kuna da zabi guda biyu, ko dai a kashe wanda ya kashe muku dan uwa, ko kuma ku ci a biya kudiya. Fa kama rajulun min ahli al-Yaman, sai wani mutum ya meke daga cikin mutanen Yaman, yuqalu lahu Abu Sha, ana ce da shi Abu Sha. Fa kala ya rasulullah, sai ce ya ma'akin Allah, uktubuli, ka sa a rubuta min wannan dokar ta gunka, duk abin da ka faɗa na hukuncin nan ka bada umarni a rubuta min, tafi kasar mu da shi. Nace sako ni daga manzon Allah ga hukuncin da ya zartar. Fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce uktubuli Abi Sha, shi ma ku rubuta masa wannan dokar a matsayin ni ne ne da ku rubuta, ka tafi Yaman da ita ka ce ga abin da manzon Allah ya zartar da hukunci na sallallahu alaihi wasallam. Suma qama al-Abbas, sannan Abbas ya tashi. Fa kale ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, illa al-idhkira, abin da kace kar a sare kaya, kar a sare ciyawa, amma manzon Allah akwai wata bishiya idhkir, ko wata ciyawa idhkir, ita naj'alahu fi biyutina, muna rufin gidajen mu da ita manzon Allah, tana mana amfani. Wa quburina, haka idan zamu binne mamata muna sawa a ciki, muna binne mamatan mu da su, to har ita ma ba za mu sare ba. Sai manzon Allah ya ce ita an ba da izini a sare ta. Ana fahimta? Kaga maslaha manzon Allah yake dubawa. Da can tana cikin abin da aka haramta, amma da aka ce ana amfani da ita, akwai maslahar rayuwar mutane, sai ya ce to ita an dage haramci akan ta, ai amfani da ita. Wannan kuma koda yanzu shugabanni har in an sa abu an ga akwai takura ga al'umma, za su takura. In dai har mutanen ake mulka, to har in al'umma za su takura kan wanda sai a dage dokar ka. Yanzu kamar wannan subsidin man da aka janye, to kaga al'umma kashi 80 ko 90 inda za a bi sarran su, sun yadda a dawo da abun a ci gaba da yi. Kaga da a ce shugabanni in ma ba za a yi shari'ar musulunci ba da tausayi a ransu, sai a dawo da shi din, tunda maganar da ake faɗa kuɗin ƙasa ne a yi, to 'yan ƙasar sun ci ga abin da suke so a musu da kuɗinsu, to kaga da tausayi in ba ba san zuciya sai a yi haka din. Amma manzon Allah ga abin da yake, he yasa doka? Amma in dai har akwai maslahar al'umma, in dokar ta tsaya za su takura su damu, to sai janye doka akan abin shi kenan, domin al'umma su zauna lafiya a samu maslaha. Allah ta'ala ya samu dace. Ana mana ishara lokaci yayi, za mu samu matsaya nan insha Allah, sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya bamu ladansa, abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu, ya ji kan mahaifanmu. Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu. Allah muna roƙonka da mu da zuriyar mu, ya Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madidici. Allah da mu da zuriyar mu, ya Allah ka dora mu a tafarki madidici ya rabbal alamin. Allah ta'ala ka nuna mana alkhairi a cikin zuriyar mu, ya Allah. Duk abin da yafi ƙarfin mu ko ainihin ya dame mu, ya Allah ta'ala muna roƙonka kai mana maganin sa. Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya. Allah marasa lafiyar mu gida ko asibiti, ya Allah muna roƙonka da sunayenka madaukaka masu daraja, ya Allah ka ba su lafiya. Ya Allah muna ƙara roƙonka ka ba mu damuna mai albarka. Wannan damuna ta mu, ya Allah ta'ala ka sanya mata albarka. Ya Allah ka wadata mu da ruwan sama mai albarka daga gare ka, ya Allah. Ya Allah duk abin da zai kawo matsala wa amfanin da aka shuka, ya Allah ta'ala ka kawar mana da shi. Ya Allah ka sa mana albarka a rayuwar mu da gidajen mu da iyalan mu da rayuwar mu da addinin mu da imanin mu, ya rabbal alamin. Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai, wannan jiha ta mu ta Gombe. Allah ka zauna da mu lafiya, ƙara mana yalwa da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki, ya rabbal alamin, da sauran garuruwan musulmai gaba ɗaya. Allah ta'ala muna roƙonka wannan kuncin rayuwa da ake ciki, Allah ka mana ƙarshen sa, ya Allah. Allah kai ka san inda matsalar take, ya Allah ta'ala ka kashe ta da kanka, ya Allah. Duk abin da al'umma za su ga cikin kakana kai da hali mawuyaci, ya Allah ka sassauta wannan abin da gare ka, ya Allah. Ya Allah ka zuba wannan musiba ruwan sanyi, ya Allah.
ya Allah ta'ala kai ne in kaso al'amari zaka ce kun fi kun ya Allah ka mana karshen wannan matsala da wannan musiba ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira dukkan bukatun muna alkhairi Allah ka biya mana abin da yafi karfin mu Allah ka mana magani shi Allah muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ka shiryar da zuriyarsa hanya madidiciya da tamu hanyoyinsa na neman Allah ƙara inganta masa su ka sanya masa albarka Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare shi da mu gaba ɗaya ka ba mu tsaro da kariya imaninmu da addininmu da rayuwarmu gaba ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun